الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar uku ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da uku ga watan Disamba shekara miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 100 daga cikin jerin gar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا كتسني لسنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي غفر تامش لتاف زاد المعادي موسوعة تكتاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتاف نكومي دروانك دنغني لتاريه منزان الله صلى الله عليه وسلم لتفرك الرأي وسا لألآدنسا da tsarin yadda yake gabatar da al'amuran ibadoji da mu'amalarsa Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da haka malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa wannan littafi na daga cikin tafan da ya rubuta alhalin yana halin tafiya a lokacin da ya je ƙasar Makka don yin aikin haji daga garin Dimashqu Sham Allah ubangije saka mashi da alkhairi zamu tashi a cikin wato fasullan da malam ke mana bayani dangane da abin da ya shafi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumi yana mana magana akan wata matsala wadda ke da alaka da azumin ranar shakka wato ran da ake tunanin yau 30 ne ga watan sha'abana koko daya ce ga watan ainihin ramadan bayan da ya kakkawo maganganu sai ya ce وقال مالك وعبيد الله بن نافع عنه فقدروا له يرى بياني دنگني da riwayan ainihin Abdullahi dan Umar na idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa aftiru ya imam ainihin wato Malik da shida Ubaydullahi suka ce daga Nafi'u faqduru la ku ainihin kaddarta mashi wata فدل على ان ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب اكمال الثلاثين wannan sai fassara mana cewa ibn umar shi baya fahimta daga hadisin cewa hadisin yana nufin idan ba a ga wata ba a cika 30 ne in kun tuna mai wannan magana a darasin baya karshe shi ko menene ma'anan faqdiru la shine a kintaci ayi lissafin shi to sai suka fassara su sa Abdullahi dan Umar da waɗannan malamai kawai a dauka ya fito amma ba a ganshi ba shine ma'anan faqduru la a dauka ai ya fito amma ba a ganshi ba asaran ya fito bal jawazu sai suka fahimci cewa ba wajibi bane a cika 30 sai dai ya halasta in ka so ka dauka 29 yayi in ka so kuma ka dauka 30 ne فإنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بعهد الجائبين احتياطا داك إذن وندي أزم رانة ثلاثين تو يا دو كتايا دك تكين أبو بواني قدابيو ورن دسك على السا نبيين شيني شكا ثلاثين دايون كما برين شاشن دترا تو نيني فتاكا تنسان شكا ثلاثين غو وندي كي أزمي واتو أرمضانا idan akai 29 sai ba a ga wata ba mutun na da halaccin ko da ya cike 30 ko ya ce gobe sallah a bisa wannan fasara to anan wajen menene yafi ihtiyat taka tsantsan cikewa 30 sai ya zama bai dai sha ruwa cikin ramadan ba dangane da farkon kuma a sha'abana idan ya 29 ba a ga wata ba to ko dai kai azumi wa shagari ka dauka daya ga wata ko kuma ka lissafa sha'abana 30 anan kuma me ya fita ka tsantsan kai azumi wa shagarin ko mun gane an gane kuwa in a ƙarshen ne sai ka ƙara dan ke zama ka fita daga tsoron karkace abinci cikin ramadan in a wajen sha'abana ne farko sai ka rage ya zama nan ma ka fita daga tsoron kai ya zama ka ci abinci cikin ramadana fasarar da suka madisin kenan daka sai ya zama a nan sha'aban idan yayi 29 gobe kawai sai su fara azumi ramadana in yayi 29 ba a ga wata ba gobe sai su ƙara yin azumi shine ma'anar faqdiru lahu a wurin wannan fasarar da suka yi ina fata mun gane jama'a to sai ya ce a فقد اخذ باهل الزائدين احتياطا ويدل على ذلك انه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم abunda ke nuna mana haka shine Abdullahi dan Umar da ake ya fahimci daga wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa faqduru lahu 29 thumma sumu ku kaddara cewa yayi kwanaki 29 ne sa'annan ku yi azumi da a ce ya fahimci wannan magana kama yaquluhul mujibuna li sawmihi kamar yadda waɗanda suke cewa wajibi ne ayi azumin wannan rana ta yawmu shakki din nan lakana ya'muru bidhalika ahlihi wa ghayrihi to da za a samu labarin Abdullahi dan Umar bayan yayi azumi sai ce kuma kowa daga cikin mutanen gidansa da daliban shi yayi azumi da a ce yana dauka cewa wannan ranar shakka daya ga watan ramadana ce to da zai yi azumi ala wajhil wujub kuma ya sa kowa dake karkashin shi yayi amma sai ya zama baya sa kowa yayi shine kawai yake yin abin da yake ganin yafi mushi takalan dan wannan ya fasara a wurin shi ma ba wajibi bane walam yakun yaktasiru ala sawmihi fi khassati nafsi bai kasance yana takaituwa daga ainihin yin ada ba zai takaitu akan yin azumin shi kadai ba wala ya amuru bihi da kuma ba zai takaitu akan kin yin umarni wa mutane ba wali yubayyana zalika aw yubayyana anna zalika huwa alwajibu ala an-nas da sai yayi mutane bayani cewa wannan shine wajibi amma tunda bai haka ba ya nuna shi ma auren shi ba wajibi bane wa kana ibn abbas radiyallahu anhu la yasumuhu wa yahtajju bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam to a dayan bangaren kuma ga wani babban malami a cikin sahabbai har ila yau wanda shi kuma sam baya azumin ranar shakka shine wane Abdullahi dan Abbas yana kuma kama hujja da yana cewa manzo Allah ya ce la tasumu hatta tarawul hilala kar ku yi azumi sai an ga jinjirin watan ramadana wala tuftiru hatta tarawu kar ku sha ruwa sai an ga jinjirin watan shawwal fa in ghumma alaikum idan an sha makance muku shi fa akmilu al-iddata 30 ku cike kwanakin azumin su zama 30 ku cike kwanakin sha'abana su zama 30 idan ba ku ga wata ba kenan to shi Abdullahi dan Abbas shi kuma tashi fatawar kenan yana aiki da zahirin nasushin wanda a zahiri kuma yafi su dacewa da abin da yake shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su manyan malamai ne a cikin sahabbai jama'a Abdullahi dan Umar babban malami ne a cikin sahabbai masanin ilmomi mai tsoron Allah mai takawa Abdullahi dan Abbas babban malami ne cikin sahabbai masanin ilmomi ko mai tsoron Allah mai takawa amma sai suka samu sabanin fahimta game da wannan bai zama dalilin fitina ko dalilin ainihin tashin hankali tsakanin su ba wa zakara malikun fi muwatta'ihi hadha ba'da an zakara hadith ibn umara imam malik ya ambaci wannan mas'ala a cikin muwaddansa bayan ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar ka annahu ja'alahu mufassiran li hadith ibn Umar kamar ka ce shi maliku ya fahimci cewa wancan faqduru la na Abdullahi dan Umar ya zo a dunkule na Ibn Abbas kuma da yace fa akmilu li'iddata 30 to yana fassara wancan da haka sai ya kawo wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas a kasan riwaya Abdullahi dan Umar ka annahu ja'alahu mufassiran li hadith ibn umara wa qawluhu faqduru la kamar yana sanya wannan magana tana fassara hadisin Abdullahi dan Umar tana fassara kuma batun cewa faqduru la wa kana ibn abbas yaqul al imam hibrul umma ibn abbas radiyallahu anhu wa an abihi ya kasance yana cewa ajibtu mimman yataqaddamu shahra bi yawmin aw yawmayn ni ina mamakin mutumin da ke shiga gaban wata yayi azumin tarban wata da kwana guda ko kwanaki biyu wa kad kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah ya ce la taqaddamu ramadana bi yawmin wala yawmayn karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wanda ya shiga gaban watan Ramadana da azumin rana guda ko rana ku biyu ka annahu yunkiru ala ibn Umar kamar kace yana yin inkari ne yana mai da martani ne ga Abdullahi dan Umar ma'ana yana kyararsa ne ba zai faɗi suna ba sai ya ce ina mamakin wasu mutane ka ji abin da suke aikata ko mun gane wa kadhalika kana hadhan as-sahabiyan al-imamani malam ibn qayyim yace waɗannan sahabbai limaman ilimi guda biyu Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas haka suka kasance a rayuwarsu ahaduhuma yamilu ila tashdidi daya daga cikin su yana karkata zuwa ga tsanantawa wal akharu ila tarkhis dayan kuma na saukakawa wa zalika fi ghairi mas'ala wannan ya faru ba a mas'ala guda daya ba sun samu sabani akan masail daya Abdullahi dan Abbas yana da sassautawa akan wasu abubuwa Abdullahi dan Umar ya da tsanantawa akan wasu da haka sai dan fatoyin su ba sa yin iri daya ina fata mun gane malam yace wa Abdullahi ibn Umar kana ya'khudhu min at-tashdidati bi ashiya'a la yuwafiqu alaiha as-sahaba Abdullahi dan Umar ya kasance yana tsanantawa akan wasu abubuwa sahabbai ba sa dacewa da shi akan wannan tsananin yana da wasu masail waɗanda suke da tsanani yayi ainihin yayi tsanani a cikin su sahabbai da dama ba sa yadda da maganar shi akan wannan masail din kamar mene fa kana yagsilu dakhila aynai fil wudu'i hatta amiya min zalika ya kasance idan yazo alula sai ya gwala cikin idan sai ta zuba ruwa yana dirzawa har ya makance a dalilin haka shekarun shi na karke kamar biyu ko uku yayi su ba ido ido wanda ana ganin wannan alulan da ya dinga yi yana matsawa idan shi da gogawa can ciki ta taimaka wajen kashe idan wa kana idza masaha ra'su ya kasance idan zai shafan kai a alula afrada udhnayhi bima'in jadid sai ya shafa kan ya dawo ya sake dangwala ruwa ya sa wa kunnayensa tare da cewa wannan bai tabbata a sunna ba tajdidul ma'il udhnayni bai tabbata ba ana shafan kunnuwa ne da ragowar ruwan da aka ainihin shafi kai to amma shi yana sabunta ruwa na musamman wa kana yamna'u min dukhulil hammam ya kasance yana haramtawa yana cewa babu kyau mutum ya shiga rafi yayi wanka yana ganin babu kyau shiga wanka a cikin rafi wa kana idza dakhalahu igtasala minhu idan ya shiga ciki sai ya ainihin yi wanka a ciki baya fitowa da ruwa gefai wanka wa ibn abbas kana yadkhulu al-hammam ibn abbas shi ko ya kasance da kanshi ma yana shiga yayi wanka a rafi shi ibn umar yana ganin idan ka shiga rafi kai wanka to ba kai tsarki ba saboda duk ruwan dattin jikinka yana nan a cikin ruwan da haka ba zai zama tsarkakuwa ba wa kana ibn umar yatayammamu bi darbatayn abdullahi umar ya kasance in zai tayammama sai ya buga kasa su biyu bugu na farko ya goge hannayensa bugu na biyu ya goge fuska da yakan bugu guda daya wanda ya ishi fuska da hannu kamar da ya tabbata a hadisin ainihin Ammar dan Yasir darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ila lirfaqaini yayi duka na farko ya shafi kasa na farko ya goge hannayensa shafan kasa amin fuskarsa shafan kasa na biyu ya goge hannayensa har zuwa gwiwa hannu wanda ya kamata ya tsaya ne iya tsintsiyar hannu wala yaqtasiru ala darbatin wahida Abdullahi dan Umar baya takaituwa akan bugun kasa daya a wajen taimama wala alal kaffaini baya takaituwa akan iyakar hannaye tsintsiyar hannu wajen goge hannu a taimama din wa kana ibnu abbas yukhalifu ibnu abbas ya kasance yana sabawa da Abdullahi dan Umar akan waɗannan masail din gabaɗayan su wa yaqulu yana cewa at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffai alula ta taimama bugun kasa ce guda daya za a yi mafuska da tafunayen hannaye guda biyu wannan shine kuma abin da yake da sunna kamar yadda bukhari ya fitar daga hadisin ainihin Ammar dan Yasir wa kana ibn Umar yatawadda'u min qiblati imra'ati Abdullahi dan Umar ya kasance idan yayi matar shi sunba kiss to sai ya dauka cewa alulansa ta kani sai ya saki alula a ga wannan matsanani ne wa yufti bi zalika yana bada fatawa akan cewa duk wanda ya sumbaci matarsa to ya ainihin yi alula wannan shi ma haka yake ihtiyatin ne dai wai taka tsantsan din da yake da shi wa kana idza qabbala auladahu idan kuwa ya ainihin sumbaci ƴaƴansa ta madmada to sai ya kurkure baki nan ma thumma salla kafin ya sake salla kwatankwacin kamar ya ci abinci wanda aka kona da wuta ko aka gasa ko aka soya ko wa kana ibnu abbasin yaqulu shi kuma ibnu abbasin a irin nan ya kasance yana cewa ma ubali qabbaltuha aw shamamtu raihana ni ba ruwana daidai wa daidai abun yake a wajena da sumbanta da zan yi wa matata ta aure da kuma na dauki wata fulawa na ji kanshinta duk daya ne a aure na ba sa kare a dula ko mun gane wa kana ya amuru man zakara anna alaihi salatan wa huwa fi ukhra an yutimmaha thumma yusalli salatan lati zakara ibnu umar ya kasance an mushi fatawa cewa mutun ne yana sallar la'asar sai a cikin sallar ta la'asar misali sai ya tuna ashe bai yi azhar ba to yaya zai sai ya ce sai ya cika wa kana ya'muru man zakara anna alaihi salatan wa huwa fil ukhra an yutimma thumma yusallati zakara ibnu abbas kenan wannan ko ibnu abbas an mushi fatawa akan mutun ne yake sallar la'asar sai ya tuna ana bin shi azhar yanzu ya zai yace sai ka karisa la'asar din da kake daga baya sai ka ainihin yi thumma yu'idu salata allati kana fiha sannan sai maimaita thumma yusalli salata allati zakara bayan ya gama wannan sai sallaci sallar da ya tuna thumma yu'idu salata allati kana fiha sannan ya maimaita waccan da yake a ciki rawa abu ya'la al-mawsili fi dhalika hadithan marfu'an fi musnadihi والثواب انه موقوف على ابن عمر ابن عمر ne yake da fatawar bari mu gane abin yadda yake mutun ne yana sallar azhar yana cikin yi sai ya tuna bai yi asbaba misali wanda ta wuce ta to yaya zai yi sai ce sai ka karasa wannan da kake ba za ka fasa ta ba bayan ka gama ta sai ka dawo ka maimaita waccan da ka mantuna sannan sai ka kara yin sabuwa azhar biyu kenan tsakankanin su da wanda ka manta din yace akwai hadisi da aka ruwaito da isnadi da aka daukaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad Abu Ya'la al-Mawsili amma dai sahihiyar magana wannan hadisi mauqufi ne a Ibn Umar wato fatawarsa ce ba magana manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallama qala al-Bayhaqi wa qad ruwiya an Ibn Umar marfu'an wa la yasih Bayhaqi yace an ruwaito wannan magana daga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan karisa sallar da kake cikin yi da sake yin wanda ka tuna sadda kake wannan ta bayan da kuma sake maimaita wannan da kake yi bayan ka rama wacce na ta kubuce yace an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya Abdullahi dan Umar amma bai tabbata ba qala wa qad ruwiya an ibn abbas marfu'an wa la yasihu har ila yau an ruwaito daga ibn abbas shi ma da isnadi marfu'i shi ma bai tabbata ba wal maqsud abinda ake so ka gane anan inji al-Imam Ibn al-Qayyim anna Abdullah ibn Umar kana yasluku tariqa tashdidi wal ihtiyat Abdullah dan Umar ya kasance ta farkin shi falsafar shi game da fatawa da mu'amalantar nassoshi na addini shine tsanantawa da kuma taka tsantsan yana kokari ya zama kullun yana safe side kare abinda zai zama ya bashi damar aukawa ga wani abu wato yana daukan ka'ida cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun ko to can karshe da ake cewa karra'iyar afil hima yushiku an yaqafi mutun ya dinga kiwo a gefen gaba to akwai yuwar ya fada cikin wannan dannin na gona idan ka baya zuwa gabar wasu ibadoji dan kai ya samu matsala daga game da su malam yace wa qadra wa ma'marun an ayyuba an nafi'in anhu annahu kana idha adraka ma'al imami raka'atan adafa ilayha ukhra fa idha faraga min salatihi sajada sajata sahu yazo a cikin ainihin littafin ma'mar ya ruwaito daga ayyuba daga nafi'u cewa abdullahi dan umar ya kasance idan yazo salla asba alal misali sai zama ya kubuce raka'a guda ta kubuce masa idan yazo yayi sallar tare da liman ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya tashi ya rama ɗayar da ake bin shi mai kunya sallame kawai ya ci gaba da wata harka sai yayi sujudan rabkannuwa kamar yadda aka saba قال الزهري زهري يتي ولا أعلم أحدا فعله غيره بن سنوني وندي أيكة إرن ونن أيكم بإنج زهري إن بند مال أبلاء دا عمر قلت ني الإمام ابن قيم الجوزية سينتي وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس أقيب الركعة وإنما محله أقيب الشفع yanzu ibnu qayyim na so ya samu mishi mafita ne akan me yasa ya haka sai ya ce watakila wannan sujuda yana yin ta ne saboda zama da ya tarsa su zuwa ga yayi a bayan raka'a ta daya maimakon ya kamata a bisa al'ada ya zauna ne bayan raka'a ana yin zaman tahiyya ne bayan raka'a to idan ka zo ka samu liman yayi raka'a daya ka bi shi a raka'a ta biyu ta asuba kaga in ya taso daga wannan raka'a kai kana da guda daya da kai kadai kake sallah me zakai miƙewa bayan sul isra ko to amma yanzu liman ya tirsasa maka dole ka zauna kai tahiyya sai ya sallame ka miƙe kai raka'a guda ka sake yin tahiyya sannan ka sallame ya zama kenan kowace raka'a a zahiri ka mata tahiyyata to wannan tahiyyar tsakiya ita ce yake gani kaman ta zama mushi rafkanuwa kenan yanzu dan haka sai ya alviyatin dinta sai ya maganinta ya ainihin wato yi maganinta ta hanyar mene tayin sujud rakunwa shine zuhuri yace shi bai san wani daga cikin malaman salaf dake aikata wannan ba in ba malam abdullahi dan umar ba wannan daga cikin mazahir na ainihin ihtiyat din su ina fatan mun gane wannan na'am abdullahi dan umar yana hana mutane shiga suyi wankan kurme a rafi ko kogi ko makamancin sa ishine hamma bana wankan tsarki a cikin ruwa ko da a cikin abin nan ne bath tub ya zama dai kana cikin ruwa kana mu'amalar shi kana wanka a wurin shi wannan bai fitar da janaba dan duk ruwan yana nan tare da jikinka ka fahimta sai dai ruwan da zaka dinga zuba yana zirdiya a jikinka to abun shi shine ke wanke janaba amma wanda zaka ce kana cikin shi kana dirzawa kuma ya halasta ka shiga ciki ka dirza abinda ba a so shine mutun yayi tsirara in shiga hammam to shi sai yace a ba a yin haka sai dai ka debi ruwan ka koma gefe kai shine abin da ya hana kware kuwa a fatawar shi ba eh wallahu alam malam yace wa yadullu ala anna sahabata lam yasumu hadha al-yawma ala sabil al-wujub annahum qalu li anna suma yawman min sha'bana ahabbu ilayna min an nuftira yawman min ramadana na daga cikin abin da ke bayyana maka cewa sahabbai ba suna yin wannan azumin na ranar shakka waɗannan sahabban da suke sabu ladan umar ba suna yin shi a matsayin wajibi ne kamar ramadana ba a suna yi ne a matsayin taka tsantsan shine kasancewarsu suna cewa gara yafi mana sauki mu samu kanmu azumin nan da muka yi ya zama rana ce daga cikin ranakun sha'ban fiye da a ce ba mu yi azumin ba mu samu kanmu a cikin kasancewa mun sha ruwa a cikin rana daga cikin ranakun ramadana walau kana hadha al-yawm min ramadana hatman indahu da a ce a wurin su da gaske wannan wunin daya ne daga cikin wunne ranakun ramadana tabbas laqalu da sai dai su ce hadha al-yawm min ramadana wannan rana ce daga cikin ramadana fala yajuzu lana fitruhu bai halasta mu sha ruwa a cikin shi ba da haka za su ce wannan rana ramadana ce dole mu yi azumi amma da aka ce ya kuke yin azumi a wannan rana suka ce a muna taka tsantsan ne gara mu yi azumi cikin sha'bana da mu sha ruwa cikin ramadana inda a wurin su wannan ranar ramadan ce me za su ce to ai wannan rana ramadana ce wajibi ne kuma mu yi azumi a cikin ta malam yace wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa yadullu ala annahum samuhu ta'istibaban wa tahriyan ma ruwiya anhum min fitrihi bayanan lil jawazi na daga cikin abin da ke bayyana kuma azumin sun yi ne dan taka tsantsan da ainihin mustahabbanci shine an samu riwaya cewa wasunsu sun sha ruwa a wannan ranar bayanan lil jawazi dan nuna halaccin shan ruwa فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال Abdul Aziz dan Hakim al-Hadrami at-Tayyib daga cikin malaman atba'u tabi'ina yace Sami'at ibn Umar yaqulu daya daga cikin malaman tabi'ai amin yace naji Abdullahi dan Umar yana cewa law sumtu sanata kullaha koda zan kasance nayi azumin shekara gaba dayanta la aftartu al-yawma alladhi yashakku fihi to da kuwa zan sha ruwa a ranar shakka wannan kuma isnadi ne ingantacce kwarai ba shi da kura ko misqal zarati wa qala hanbal har ila yau hanbal yace haddathana ahmad ibn hanbal qala haddathana ubaydah ibn humayd qala akhbarana abdul aziz ibn hakim qala har ila yau wannan dalibi na imamu na ainihin ibn umar mai suna abdul aziz dan hakim yace sa'al ibn umara an tambayi malan abdullahi dan umar radiyallahu anhu an abihi qalu aka ce da shi nasbiqu qabla ramadana hatta yafutuna minhu shay'un hatta la yafutuna minhu shay'un Allah shi gafarta malam kana ganin dacewan mu sabugarce mu riga malam masallaci mu shiga watan azumin ramadana da azumi kafin ya shigo dan kada wani abu daga cikin shi ya kubuce mana fa qala sai annabi alayhi salatu wasallam yace uffin uffin tir da wannan aiki amin Abdullahi dan Umar yace uffin uffin tir da irin wannan tunani su mu ma aljamaa ku dinga azumi tare da sauran al'umma musulmai ne faqad sahha an ibn umar wannan ya tabbata daga ibn umar dan wannan isnadin shi ma ingantacce ne annahu qala yace ai ayata ya inganta Abdullahi dan Umar yace la ala'at yataqaddamanna shahara ahadun minkum kada wani yayi ma ainihin wata shigegi wani daga cikin ku kar a same shi yana wata shiga stauri wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala kamar da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da Allah yana cewa sumu li ru'yati al-hilali wa aftiru li ru'yati ku yi azumi idan an ga jinjirin wata ku sha ruwa idan an ga jinjirin wata fa in ghumma alaikum idan an boye muku jinjirin wata fa uddu 30 yawman sai ku lissafa kwanaki 30 wa kadhalika qala aliyu ibn ali abi talib radiyallahu anhu haka sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa idza ra'aytumul hilala fasumu li ru'yati idan kun ga jinjirin wata to ku yi azumi saboda an ga shi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru idan kun ga jinjirin wata to ku sha ruwa fa in ghumma alaykum fa akmilu al'idda idan an boye muku shi sai ku cika lissafi wa qala ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu anhu fa in ghumma alaykum fa uddu 30 yawman idan an boye muku shi ma'anan ku cika lissafi ku lissafta kwana 30 malan yace fa hadhihi al-asar kaga waɗannan hadisai mauqufai dinnan in kuddira annaha mu'arida li tilka waɗannan dake cewa ga waɗannan sahabbai sahablai dan Umar su Aliyu su Ibn Mas'udin sun sha ruwa ko sun ce a sha ruwa ranar shakka idan ka dauka suna cin karo da waɗancan waɗanda aka ce su Abdullahi dan Umar sun ce ka a sha ruwa ko kuma sun yi azumi ranar shakka in ka dauka haka annaha mu'arida li tilka al-athar lati ruwayat anhu fi sumi ka dauka cewa suna sabani da waɗancan hadisan da aka ruwaito game da azumi fa hadhihi aula in ma haka ne to waɗannan nabiyin su suka fi cancanta ay ruko ay aiki da su saboda mene limuwafaqatiha an-nususa al-marfu'ata lafzan wa ma'an saboda waɗannan su suka dace da nassoshin shari'a waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lafazi da ma'ana wa in quddira in kuma aka dauka annaha la ta aruda bainahuma cewa ba sa karo da juna fa ha huna tariqatan min al-jami to anan akwai hanya biyu da za a hada su ihdahuma hanya ta farko hamluha ala ghairi suratul ighmani sai a dauka waɗannan hadisan suna bayani ne akan ranar da ya kasance 29 ga watan sha'aban ko ramadan ba a ga wata ba kuma babu hadari ko lishi sama tana nan gare-gare ba a ga wata ba to nan babu magana kaddara cewa gobe akwai shaka ko babu tabbas gobe ba ɗaya ga wata bane ba sabon wata bane tunda babu ainihin abinda zai iya yuwa ya tare jinjirin wata to wannan fasara farko kenan aw ala al-ighmami fi akhir shahri babu ainihin wato igmam a farkon wata a ƙarshen wata hamluha ala ghairi sut al-igmami aw ala al-igmami fi akhir shari kama fa'alahu al-mujibuna lis-sawmi ko kuma a dauka idan an sami watin abin nan an samu hadari a ƙarken watan azumi kamar yadda masu cewa dole ai azumi suka fada kamar yadda muka fada tun farko wanda suke ganin cewa a dauka abin iri biyu ne idan farkon azumi ne ƙarshen sha'bana da farkon ramadana to kar a ƙara kwana ga sha'bana a bashi 29 dan yafi taka tsantsan ya zama koma dai yaya ne gobe to dai an yi azumi idan kuma ƙarshen watan ramadana ne to sai a ƙara kwana daya ko ba a ga wata in ba a ga watan ba kar a sharuwa a ƙara 30 a cike 30 saboda ya zama dai an samu natsuwa cewa wannan rana ta 30 din nan koda a ce daya ce ga watan Shawwal to dai ba mu sharuwa ba ba mu asarra da ko azumin mu ba in kuma ta zama cewa da gaske a hakikanin abin da yake abin da Allah ya kaddara 30 ce ga watan Ramadana to mun tsira kaga wannan yafi ihtiyati a farkon azumi kar a ƙara wa Sha'bana a ƙarshen azumi kar a rage wa Ramadana mun gane ce to sai a dauka wannan ne bayanin a farkon azumi suna daukan azumi a ƙarshen azumi ba sa sauke azumin Allah sa mun gane sai malam yace wasaniya hanya ta biyu ta hada hadisan hamlu athari sawmi anhum ala tahri wal ihtiyati istihbaban la wujuba a dauki cewa waɗannan athar da suka zo daga sahabban nan to suna aiki da su ne a matsayin wato taka tsantsan da gudun kan tafi masoma asara istihbaban a matsayin mustahabbi la wujuban ba akan tilas ba wa hadhihi al-atharu sarihatun fi nafil wujubi kuma zaka ga maganganun nasu sun zo karara suna bayyana cewa ba suna aiki da waɗannan tsare-tsaren a matsayin wajibi bane wa hadhihi at-tariqatu aqrabu ila muwafaqati an-nusus wannan hanya ta biyu ta fi daidai da ainihin dacewa da nassosin wa qawaid ash-shar'i ta fi dacewa da ka'idojin shari'a wa fiha salamatu min at-tafriqi bayna yawmayni kuma an samu salama amintuwa tsakanin rarrabe ranaku guda biyu mutasawiyayn fi ash-shakki wanda suke matsayin su daya wajen shakka fayuj'alu ahaduhuma yawma ash-shakki was-sani yawma yaqini a sanya ta farkon su ranar shakka ta biyun kuma ranar yaqini ma'a husuli ash-shakki fihi qat'an tare da cewa shi ma na biyun akwai shakka a cikin shi wala takliful abdi wa takliful abdi i'tikada kaunihi bir ramadana qat'an da kuma ainihin kallafawa ainihin wato bawa kudirce cewa lalle wannan rana da yake shakka tabbas ramadana ce ma shakki hal huwa minhu amla yana mai shakka shin wannan rana tana cikin ramadana ko kuwa taklifun bima la yutaqu in aka mai haka to an daura mishi abin da ba zai iya ba wa tafriqun bainal mutamathilin kuma bambancewa ne tsakanin abubuwa guda biyu da suke iri daya wallahu alam Allah ya fi sanin dai abin da yake cewa wannan hanya ita ce ta biyu shine ranakun shakka ne guda biyu akwai ranar shakka a ƙarshen sha'bana akwai kuma ranar shakka a ƙarshen ramadana kaga dukan su yawo mushakke to dan me za a ce ai musu hukunci daban-daban ai musu hukunci duka iri daya ai azumin su dan ihtiyati dukan su da tunanin cewa ihtiyadin nan yafi zaman lafiya matsayin su na ranakun shakka idan an sha ruwa a cikin su akwai yiwuwar ya zama an yi asarar wani wani a cikin ramadana yace yana ganin wannan hanya tafi dacewa da yadda za a hada maganganun to wannan idan an dauka maganganun duka karfin su da yake kar mu manta akwai maganganun da a baya aka ji ba su ma inganta ba tukuna daga waɗannan sabban sannan akwai waɗanda kuma karara sun bayyana cewa ta'awili suke kamar yadda shi ma ya fada anan shine mene Abdullahi dan Umar yayi wannan azumin amma bai ce wa kowa yayi ba kenan shi ma akan shi yana da ainihin shakka game da tabbacin cewa wannan ranar ramadana ce amma dai yana taka tsantsan ne to wanda yayi haka dan kan kanshi to wani abu daban yayi amma dai sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam ta bayyana karar cewa ba a azumi ranar shakka dan haka waɗanda suke tare da cewa ba a azumi ranar shakka irin su Ibn Abbas, irin su Ammar dan Yasir, babu shakka akan cewa sun fi sauran dacewa da gaskiya. Amma waɗancan su ma ba za a kyare su ba, saboda su ma kokarin hada nasu shine da ba su wata fahimta wadda ta zama tana da ainihin wato kokarin yin taka tsantsan da kuma tsoron kar ya zama sun fada cikin kuskuren shan ruwa a cikin watan Ramadana. Wallahu ta'ala a'lam. Malam ya gama mana da wannan bahasi da ya saki lamba akan shi dangane da ainihin azumin ranar shakka, sai ce faslu, ga wata gaba. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amrun nas bisawmi bi shahadati ar-rajul al-wahid al-muslim. Na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, yakan umarci musulmai da su yi azumi idan aka samu mutum daya cikin musulman ya zo ya ba da shedar ya ga wata, da aka samu mutum musulmi kwaya daya amintacce, za a karbi ainihin khabarin sa. Dan dama malamai sun tattauna, in ka karanta koda cikin Sahih Bukhari da ainihin sharhin sa na Fathul Bari game da karban hadisin mutum daya, khabarul wahid, a cikin Kitabul Ilm malam Bukhari yayi babuka game da haka. Ibn Hajar yayi tattauna kwarai a cikin sharhin shi na Fathul Bari game da haka. Malaman musalul hadith basu gushe ba, suna maganganu akan hukuncin karban labarin mutum daya, kuma wanda ana karba ai aiki da shi matukar ya tabbata mutumin kirki ne, labarin ya inganta. Dan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya kawo na musulunci gaba ɗaya shi kada ya kawo shi, daga shi ma khabarul wahid, Allah bai turo shi shi tare da wani ba, shi kada ya kawo duka labarin naka ya amanna da shi. Ko mun gane, daga tushen musulunci ma shi ma khabarul wahid. Da ko su malamai da wasu mazhabobi waɗanda suke kawo wato tarnaki game da aiki da labarin mutum daya, wannan maganganu ne masu rauni a cikin masalar hadith da usulul fiqh. To shine irin wannan, shin mutum daya idan yace ya ga wata, duk garin nan ba wanda ya ga wata, mutum nan kwaya daya mun amince da shi a nagartarsa da addinin sa da gaskiyarsa da hankalin sa, shin za a karba ko ba za a karba ba? Za a karba, dan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidan mutum daya, ya ba da ita a matsayin dalilin yin azumi addinin al'umma gaba daya, daya daga cikin rukunai. Abdullahi dan Umar ya ba da labari cewa mutane sun tafi dubo wata, ni kadai na ganshi, nazo na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na gani manzo Allah yayi azumi, kuma ya umarci mutane da su yi azumi. Da haka ana karban shaidan mutum daya a ainihin azumi da ita. Sai dai malamai suka ce a waɗannan zamuna na ƙarshen rayuwa, to yana da matukar muhimmanci a samu mutane da yawa, saboda a yanzu akwai karancin nagarta da amana da ilimin ma gane watan ka gani ko ko wani gajimare ne ka gani, shine ko suke kawo wannan magana. Amma ko a yanzu za a samu amintacce kwaya daya ya tabbata amintacce ne, kuma ya tabbatar da cewa ya ga wata, ba a karba insha Allah. Wa khurujuhum minhu wa khurujihim minhu bi shahadati ithnaini. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta mutane musulmai su fita daga azumin da shaidar mutum biyu. Wa kana min hadihi idha shahida ash-shahidani bi ru'yati al-hilali ba'da khuruj waqti al-eid an yuftira. Ya kasance daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mutum biyu din suka bada shaidar cewa sun ga wata, abin da yake cewa anan shine dangane da karewa azumi sai mutum biyu, to wannan ba haka yake ba, ko karewa azumi ne za a yi aiki da maganar mutum daya, domin wannan da ya faru waqi'atu ainin, babu dalili akan cewa inda mutum ɗaya ne zai ce ba za a soke azumi. Wasu mutanen ƙauye ne kamar da al-Imamu Abu Dawuda ya ba da labari da isnadi ingantacce, suka zo da rana tsaka bayan an tashi da azumin 30, jiya ba a ga wata ba a Madina, da haka sai aka wayi gari ana azumi na 30. Su kuma suka zo daga ƙauyukan da ke gefen ainihin Sahara, inda babu wani gajimare babu wani abu, suka iso Madina da rana tsaka, aka ce bayan an yi ɗaya daga cikin sallolin wuni ko dai azhar ko la'asa, suka zo suka tara mutane suna azumi, suka ce ya manzo Allah, mu ko mun ga wata tun jiya, mu a garinmu an ga wata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bincike su, suka shaida da Allah cewa sun ga wata, sai ya ce ma Bilal, ka shiga gari ka ce kowa ayi shela, kowa ya karya azumin shi yanzu nan, amma sallar idi sai gobe, saboda lokacinta ya riga ya fita. Zaka sallar idi kamar da muka ji a baya, idan aka samu wata larura ta hana a yi ta a lokacin da ya kamata a yi ta, kamar jinkirin sanin cewa an ga wata, ko ruwan sama mai tsanani a inda ake ruwan saman da ya hana kowa fita, ba a daina ruwan ba har sai da lokacin sallar Idi ya fita, shine duha, lokacin hantsi aka shiga rana ta riga ta gota ta yi zawali, lokacin azhar to sai a jinkirta ta sai Allah ya kai mu washe. Haka duk wata laruwa da ta hana a fita a je ai sallar Idi a ranar da lokacin to za a iya ta washe gari ko washe garin gwargwadon hali insha Allah. To shine irin wannan ya faru a aikace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce a kariya azumi, gashi nan ya ce wa kana min hadi idha shahida shahidani bi ru'yatil hilali ba'da khuruj waqti al-eid an yuftara wa ya'muruhum bil fitr, sai kariya azumi kuma ya umarci mutane su kariya azumi, wa yusalli al-eid min al-ghad fi waqtiha. Na'am. Idan ana ruwan sama yayyafi aka dinga yin sallar Idi aka ya danganta, shin yayyafin za a yi sallah a cikin shi dan yayyafi kala-kala ne, dan yayyafi ne mai tsanani wanda yake marka-marka za a jike, bai kamata ya sallar Idin ba sai a jikita a game hali zai to kamata yayi sai a jinkirta a ga abin da zai faru, ko kuma a dawo cikin masallaci ayi, duk da yake hadisin da yace a dawo cikin masallaci ayi, ko kuma manzon Allah yana sallar Idi ne a cikin masallaci, hadisin da Shafi'iyya suke aiki da shi game da sallar Idi a cikin masallaci bai tabbata ba, yana nan a cikin tafin Sunan Abi Dawud da Malal Albani Nasiruddin a cikin Al-Da'ifa ya rawaita shi, amma a fiqihance hakan ya kamata ai salatul Idi ne fil musallahi ya sunna, amma idan larura ta tirsa sawa mutane kamar ruwan sama kamar shekarun baya a nan garin ko bara din nan ma ko an ta ruwa haka babu kama hannun yaro, sai a samu masallaci sai ai, ko kuma a jinkirta din a ga abin da hali zai, ko kuma tun farko na daga cikin kauyanci ba a ce sallar Idi sai 9:30, wannan yana daga cikin kauyanci dan duka cinye lokaci ne, 7 na yi za a iya yi kawai, duk wanda ya taba yin sallar Idi a Makka ya san haka, kai dan Najeriya ne in ka san ba za ka samu ba, saboda mu karfe 7 nan shi ake yin wanka ana cin taliya da tuwon sallah sai 9 ake fita, to su kafin nan ma duk sun dawo kowa ya je harkar shi. Wato ya kamata mu gane jama'a dangane da sallah ire-iren waɗannan malaman mu, ya kamata su zama suna da pragmatism, suna da wayewar kan yanzu nan ai taking decision wanda ya zama in favor of our collective interest, wanda zai amfane mu gaba daya. Na farko dai jama'a, su sahabbai ba sa yin fixed time game da salloli, mun yi wannan karatun a baya, babu fixed time, ban san me yake tsime da Hausa ba, lokaci na dindindin ko yawwa burmi wasu ɗan jarida, lokaci na dindindin a ce azhar kiran sallah 12:45 tadawa karfe 1 jiran liman ne ko ladan minti 5, duk wannan bai ciki addinin sahabbai. Na farko tukunna mu gane wannan, yes baya ciki in an kira sallah, me aka ce manzo Allah ya idara ahum ajma'u ajjala wa idahum abda'u akhara, shine kaidar sallah. To yawan mutane da irin rayuwar mu ta zama tana lissafe da agogo, watakila sai ta sa mana cewa to sai an sanar cewa masallaci kaza 8:30, masallaci kaza karfe 9:15, masallaci kaza 8:15, ko mutane kuma da wannan suke timing, kuma in aka rage ko aka ƙara sai yi korafi, to zaka yi ba su uzuri saboda wannan. To amma ya kamata a ce limaman da masu masallacin ga hadari, ga ruwa, ga mutane sun taru, me yake jira sai ai sallah, kowa ya watsa ya je harkar shi. Kuma a irin wannan lokacin na zamani na hanyoyin sadarwa wannan, nan da nan labari zai yadu kai tsaye cewa an canza lokacin sallah, za a yi wuri kaza, za a yi kiran ma as-salatu jami'a a irin wannan yanayin, don a kira mutane cewa a zo sallah, ko wata sanarwa makamancin haka. Ma'ana dai ya zama muna da kan gado wajen mu'amalantan nawazil da fahimtar su bisa abin da ya zama maslaha ga al'umma, don addinin musulunci addinin maslaha ne. Na iya tuna bara waccan ne ko bara annan makaranta dara hadisi na aka yi sallah, saboda an kasa fita, babu yadda za ka fita ana ruwa mai tsanani ranar babbar sallah, da haka dole nan da na aka tunanin kawai to bari mu sallah ana kuma mutane da dama sun samu. To haka yake kamata duk angoni da wurare sai ai wannan tunanin, ko kuma kawai nan take sai mu ce to tunda ana wannan ruwan jama'a kowa ya samu inda zai faki. Idan ruwan nan ya kare kafin rana ta zawali zamu dawo mu sallan nan, in bai kare ba sai Allah ya kai mu gobe karfe kaza. Za a yi wannan ko kuma tun sanda ake sanarwa a jajibarin da ake sanarwa a masallatai ko juma'a ta karke da ake bada labari, tunda mun san lokacin damuna ne, sai a ce idan an yi ruwa ranar Idi za mu jinkirta sai an dauke ruwa, in ba dauke ba har zawali za mu jinkirta sai gobe. Za a yi wannan, wannan is a very simple tactics ni a gani na fa. Tunda ko wa'azi ne za a yi ko daurin aure ko wani taro, in an san damuna saboda damuna bata shiri go, akan fara ce in an yi ruwa to washe gari, ko in an yi ruwa sai wani makon. Asali shi kanshi wannan timing da ake yi fixed timing shi ke kawo wannan matsala, ce an riga an sa lokaci ba za a jinkirta ba, ba za a kara ba, shine yake jawo fitintunu a masallatai. Wannan da gaskiya abin da ya jawo genesis din fitinan masallatai su tadallu, an sa fixed time, liman ya yi ratti, wasu suka fahimci ba za a saba wa lokacin ba, kuma gashi ana ruwa. Shi kuma da yazo ya fahimci cewa shi kuma ya fi lokacin muhimmanci, abu ya zama rikici, kowa ya san rikicin da aka yi. Muna fata Allah ubangiji warware musu. So kaga wannan time din da aka saka wanda ba shi ne asali a sunna ba, shi ya jawo wannan. Da sai a bar liman shi ke da jagorancin lokaci da shi da ladan, in ya bar wa ladan cewa to ka kira sallah karfe kaza, ko ka kira sallah da zarar lokaci ya shiga. In mutane sun taru ya kamata shi zama liman yana kusa, sai ai sallah. Wannan fa sallalin kullum, amma mutane su tsaya ta dubu agogo to lokaci bai yi, ina liman babu na'ibi bismillah, wai ce ana na'ibi a masallaci tukun da ma shi ma kanshi bid'a ne, baya cikin sunna na'ibi wannan da ake limam na biyu nan da ake, baya cikin sunna. Manzo Allah bai nada kowa na'ibi ba, sai na Abubakar bai nada kowa na'ibi ba, sai na Umar bai nada kowa na'ibi ba, liman kawai liman. Idan baya nan sai ya nada wakili, ko ba a same shi ba ɗan masallacin sai tunanin wa zai wakilce shi. Da manzo Allah ya tafi yaje wata anguwa sulhu bai dawo ba, Bilal ne yayi tunanin shine ladan, yanzu shine custodian na sallah, shine ya ce ma sayyidina Abubakar in kana ganin zaka yi limanci zan tada iqama, me kake gani? Ma'ana suka yi wani dan shawara nan take, yace to in kana ganin babu matsala shikenan, sai suka yi. Saboda manzo Allah ya tafi baya tunanin zai dade haka, sai kuma yanayi yasa ya dade. To da in zaka yi tafiya kai liman ko baka nan, sai ka ce wane ka mus kai ma mutane wane su kai mutane sallah, amma nada wanda yake a ce fix liman, kuma ga substantive abin nan la limami na biyu da na uku wani wahan na biyar, musamman masalatan da suke da economic background, yake akwai yani khalfiya iktisadiya, akwai wanda suke dawowa daga baya, zaka ga wani limamin shi sun kusa doze, limamin masalatan sun kusa doze. Shi din ne dai irin wannan ne, duka wasu abubuwa ne da ba su da asali a tafarkin salaf, abin da muke cewa kenan, yawa ba su da asali a tafarkin salaf. In an dauke su a matsayin addini ne to bid'a ne, amma idan wata larura ta sa aka yi su ba a ganin su a matsayin addini, ad-daruratu tuqaddaru bi maqadiriha. Ina fata mun gane wannan, kuma gurgurdan bukata, gurgurdan yanayi. Ta yi limamin, akwai limamin da juma'a kada yake, limami ne a garin su amma kuma ba a garin yake rayuwa ba, da aka sai juma'a. Akwai mutane da dama ma'aikata ne a Kaduna ko Abuja ko a Zaria nan asibitin shiga ko ABU, sannan kuma limami ne a garin su, da aka kullun tun daga Litinin har Alhamis yana waje yake shi, sai ya je juma'a kawai zai. Kaga in baya nan dole wani ya limanci, to dole an irin nan a buƙaci wanda zai dinga yin limancin akai akai. Kaga zai zama automatically shine na'ibi, ko da ba ce mishi na'ibi, kaga wannan buƙatar sa haka. Amma haka nan kawai a ce liman wai daga yayi latin minti hudu sai kawai a tada sallah, yana daga cikin watin alaman mutum sallar shi ba ta da tasiri a zuciyar shi, kamar da Ibn Qayyim ya faɗa cikin kitabu salati, idan mutum ya kosa yayi ayi 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 a gama, ayi ayi a gama, ya zama ba abun shi bashin ta. Yadda ka san mutumin da yake da ya budurwa ta rika tana nema ta lalace, me kokarin shi a samu dai a shiga da ita, kowa ya ga kowa dai a shiga da ita, ya dai tsira lafiya. To duk wanda zaka ga sallah ya kosa ne, shi dai ayi kawai ya samu ya shiga gida, ko ya je wata rika, ko wannan alama bata rasa zuciyar shi bane. Yes, saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so yake koyi shi a zama ana sallah, dan da zaran ya ji damuwa sai ya ce wa sayyidina Bilal, taya mana da iqama ai maza ai sallah. ma'ana bari mu shiga cikin sallah mu dawo cikin natsuwanmu, ba bari mu sauri mu gama ya zama to Allah dai ka ce mu yi, to mun riga mun yanzu ai zaka kyale mu yarkan mu lisanul hal misali ya danganta ga dalilin da yasa ake haka. Yawa abinda ake cewa wanda zai zama yana yin sallah ana sauri a yi a gama dan ya zama an gama ba abin mu bashi, to wannan laifi ne inda wannan niyyar ce. Amma sauri na gaggawan aikin alkhairi abu ne tabbatacce a cikin addini, badiru bil a'mali, ko saurin a yi sauri a yi ta a farko lokaci wannan daidai ne, amma ba da niyyar bari ya yi a yi sauri a zama an gama ba. Ban san ko gwarancin nan ne yawa na gasa bayanin abin ba. Eh ba sai liman ba, dukkanin masu sallah, dukkan musulmi masu sallah ba sai liman ba kadai. Akwai wanda zaka ga ɗabi'a su ne suna da damuwa ba su so a jira ai sauri ai sauri a gama ai, to bisa wani dalili? Bisa dalilin ya kosa ya aikin alkhairi, wannan daidai ne. A bisa dalilin ya kosa ya sauke wannan nauyin, yana jin ta matsayin wani nauyi da ya kosa ya sauke, ko to wannan alama ne cewa sallah ba ta rubuce shi ba. Sosai kuwa kwarai shi ne, sai an duba mai niyyar shi, mai dalilinsa. Akwai limamin da kuma so yake ma ya gaggawa don kan mutane su samu, saboda an kira sallah sun ki shigowa yana ji haushinsu. Akwai wanda zai ce ma a sake loudspeaker, ka a tare iqamar loudspeaker don kar su ji ko saka, wannan daban ne shi kuma. Walillahi fi ibadihi sha'anu. Yawan jama'a yana ƙara ladan har mamu, jami'in da ake da yawa ya fi lada a kan jami'in da ba a da yawa, galiman da mamu duka. Da haka idan za ka yi al'akhdhu bil aula, in ga masallaci mai congregation mutum goma, ga wani can mai talatin ɗin ya fi lada, gara ka jika barai kuwa. Idan duka sallarsu iri ɗaya ce, mai kyau ce duka iri ɗaya ce, an gane? Ba wai wancan kawai mujarradin yawa ba kadai, ta yufijo ne yawan irin da yake da ashen din nan a kusayin aman buɗe bakinka saboda tashi da sauka, ana rafkana ana tashi, sai ka ji gaba da abincin da ka ci ya dawo makogoro. Allah shi ke ta aslan a sunna bai kamata masaji su yawa haka ba, aslan a kan layi guda kamar yadda kake magana majarot a tudun wada masallaci ya kusa 60 ko alamar tashin kiyama ne. Yes, haka annabi ya faɗa sai cikin hadisi ingantacce, bai kamata masajin su yawa haka karatun wannan shiga na wani ba, in dai gaskiya ake magana jama'a dole mu faɗi gaskiya. To na farko kenan, na biyu kuma masallatan suna kamar gasa ne ma da juna, wannan ma ba daidai bane. Me ya jawo wannan? Yawaitar da suka yi a wurin da bai kamata su yawa haka, saboda nan masallaci can ma masallaci, kofan wannan shagon kofan wancan gida, in ka lissafa sai daga kan kurewar majarot kafin ka kai gada karshen majarot, wala ba da zashin bane sun kusa 60 da gaske, wallahi mu ne muke tunin wada mu san haka, dan kusan kofar kowane shago ko kofar kowane gida masallaci ne. To wannan alamar tashin kiyama ce, nas'alullahi salama na farko kenan. Na biyu kuma, da a ce sunna din ake bi, to lalle babu laifi a ce masallatan ba sa sallah lokaci guda, alal aqalli kada muryar wani qur'ani ta dinga shiga cikin wani, musamman asalin da ake bayyana karatu salolin cikin duhu. To in asalin sunna ne, da mafi yawa marufe su kawai za a ce duk mu tare a nan, a tare a babba guda daya ko guda biyu ai. To za ka yi daukan wannan sai ka daura akan masallatan juma'a wanda suke anguwanni daban-daban, babu laifi ya zama idan za mu sanya sallar mu ta juma'a makintaci ta zama da dan bambanci da lokacin wani masallaci, ko da yana da nisa da mu, kafin ko after, saboda ya zama in wani bai samu a wani wuri bai samu a wani wuri, amma zai zama kamar babu wata hikima masallatan juma'a su sallah duka lokaci guda, yadda in ka rasa to ka rasa duka.
in baka samu a wani ba ka rasa duka babu hikima a cikin wannan sannan kuma haka na nufin daidai sanda ake sallah zai zama cikin anguwanni babu kowa kenan wannan kuma zai iya bude kofin wasu barna sata sace da wannan kidnapin da yake na mutane a zo a dauki wani tsoho a tafi da shi a ce sai an kawo miliyan 10 da kwarata masu zuwa gidajen matan aure da masu fyaɗe da barayi masu kawar katanga da duk wani fasadi zai zama daidai wannan awa din ko wannan period of time din za su iya samu lokacin za su yi barna a cikin anguwanni amma in ya zama wasu na tafiya wasu na dawowa wasu na tafiya wasu na dawowa zai iya zama kenan ya rage wannan tendency din saboda akwai shi zai zama a cikin anguwanni mutane akwai rayuwa akwai kaiwa da kawowa wannan kawai mujarrad iktirah ne wai na kan tashi a wani waje bane mujarradin fahimta ta ji in kana sawaban fa min Allah wa in kana ghayr zalika fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah ala ayi halin jama'a ba daidai bane masallatai su yawa kusa da kusa ba daidai bane ya saba wa sunna amma wasu dalilai na rayuwa da wasu irin matakan da mutane suke bi wajen kan masallatansu suka hukunta haka dan wani ma a diyau masallatan da ke cikin wada a guda ɗaya kawai yake sallah yana ganin duk sauran sallar ba daidai bace kaga wannan kuma adha wa amar tafi kowace daci da tsanani in ka tunanin naku ne kawai na musulmai ba daidai bane kowa musulmi ne sai wanda ya kafirta duk wanda ke sallah kai kuma ba alƙali ne da ke manna wa mutane kafirci a goshinsu ta yi ya zama wani masallacin zai suna da kusuri wajen aikata wani abu na sunna ko suna karatu da gargada ko da makamanta haka to sai kai taharri suwaye suka fi dacewa da sunna sai ka zama waɗannan su kafi lazimta ko kuma su ne abokan harkarka wallahu ta'ala ala ayi hadin da jama'a abubuwa ne suna da buƙatar lalle ya zama akwai regulation akan su amma matsalar shine saboda addinin musulunci a Najeriya addini ne mai zaman kanshi ba yi da custodia babu wani wanda yake shine wakilin addinin duk wanda yake cewa na wakilin addinin zaka ga mutanen da suka yi da wakilcin shi wasu bangare ne kadai ma'ana sawun sarkin musulmi ne shi shugaban wata al'umma ne shugaban wani gari ne sarkin gargajiya ne na wani gari shugaban wata kungiya addini ne ko wata munazzama zaka ga waɗanda suka yi da irin wannan mabda'in su kare suka yi da shugabancin shi sauran musulmi ba su yadda ba zaka kenan ba shi da shugabanci na shumuliya comprehensive leadership wanda zai ba shi dama ya sarrafa ainihin tunaninsa akan musulmai su yi masa da'a wannan daga cikin bala'in da shine realitin rayuwarmu wa nas'alu Allah salama na'am 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 Malam Umar yana bada shawara cewa malaman da suke limancin sallar Idi musamman a nan garin na Zaria shi yana bada shawara a neme su ɗai ko kuma wasu su ko a ba su shawara game da sanya wannan flexibility din a cikin sanarwar su game da sanarwar sallar Idi gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau kuma ina fata ƴan uwa waɗanda za su iya wannan aikin insha Allah za su yi kokarin yin haka din daga baya insha Allah wallahu ta'ala alam Allah ya saka mu ƴan uwa da alkhairi wanda suka bada mudakhalat akan wannan maganganu malam ya ci gaba da cewa wa kana min hadihi idza shahida ash-shahidani bi ru'yati al-hilali aw ba'da khuruji waqti al-eid an yuftira sai ya sharuwa wa ya'mura bil fitri yace kuma a sharuwa wa yusalli al-eid min al-ghadi fi waqtiha wa shagari kuma sai ya fita ya sallar eid a ainihin lokacin sallar eid kamar yadda muka fara wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi
haka nan al-Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan ta riwaya ta wannan hadisi daga ainihin tabi'i rabi'i dan khirash yace daga an rajulin sahiba an rajulin min ashabin muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan isnadi kyakkyawa ne ingantacce rashin sanin waye sahabin ba matsala bane insha Allah kamar yadda malamai suka fada sai yace wa kana yu'ajjilu al-fitra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana gaggauta bude baki wa yusalli al-eid wa yahussu wa yahuddu alayhi yana kuma kwadaitar da mutane yana yin yana sharruwa da wuri sannan yana ba mutane shawara ya kwadaitar da su ya harraba su akan cewa lalle lalle su dinga karya azumin su da zaran rana ta fadi wa yatasahharu kuma ya kasance yana yin sahur ya ci abinci kafin fitowa al-fijr wa yahuddu ala as-suhuri kuma yana kwadaitarwa akan yin sahur din cewa lalle ayi shi wa yu'akhiruhu yana jinkirta sahur har ya zama gab da ainihin kiran sallah na fitowa al-fijr tsakankanin gama cin abincin shi da tsakankanin kiran sallah kamar yadda sahabi ya bada labari kwatankwacin abin da za a yi karanta aya 50 kamar kace minti 20 zuwa da 5 ko makamancin shi kasa da rabin awa sannan yake barin cin abinci wa yuragibu fi ta'khirihi kuma ya kasance yana kwadaitarwa game da jinkirta ainihin wato sahur din wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin da yake magana akan waɗannan maganganu haka al-Imam Muslim ma ya fitar da shi da sauran malami wa kana yahuddu ala al-fitr bit-tamri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa yana bai wa mutane shawara cewa idan an zo karya azumi a fara ainihin karya azumi ta hanyar cin dabino bit-tamri fa in lam yajid idan ba a samu dabino ba fa ala al-ma'i to a karya azumin da ruwa kama garin ruwa wannan bakin ruwa ko farin ruwa kenan za a ce ko hadha min kamali shafaqatihi ala ummatihi wa nusihi wannan na daga cikin cikar tausayi da kyakkyawan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma al'ummar sa da kuma nasiha tausayi da nasiha da yake musu fa inna ita'at tabi'ati ash-shay al-hulwa dan baiwa dabi'ar jiki na dan adam a bashi abu mai dadi ma'a khuluwil ma'adda a yayin da ya zama hanjin cikin sa yana empty stomach cikin shi babu komai ad'a ila qabuli to wannan yafi ainihin bada dama cikin ya karba to abu mai dadin da ciki yake so a lokacin shine kamar dabino din ko ruwa wantifa'ul quwa bihi kuma wannan yana bada dama ya zama sauran gabobi su ci moriyar abin da ke cikin wannan abinci na sinadarai wala siyama al-quwal basira musamman ma idaniya jijiyoyin ido suna cin moriyar wannan sinadari dake cikin dabino ko ruwa fa innaha taqwa bi suna ƙara ƙarfi sanadiyan ruwa da mutun ya sha ko dabino da ya ci a lokacin da ya zo kare azumi wa halawatul madinati at-tamr dama shi ta madina tana da abu mai dadi shine dabino dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a madina ne yana azumi to daga cikin abinci muhimmi a wurin mutanen madina mai dadi kuma har yanzu da muke magana bayan fere shekara 1400 to daga ciki akwai dabino wa marbahu ma alai kuma dama shine kayan noman su shine takamar su shi da shi aka san su kamar yadda insali zaka ga yanzu da an ambaci gari kaza za a ce ai manoma kaza ne ko masu sana'a iri kaza ne sun shahara da ko wannan sana'a ko da an ce zage zagi za a ce sun shahara da tela sun shahara da kaza da an ce kanawa za a ce sun shahara da kasuwanci ko wataƙila daga zaran an faɗi gari kaza su kuma a ce sun shahara mu ɗauka misali Niger za a ce sun shahara da noman doya to haka da zaran an ambaci Madina to synonymous to a ce an ambaci dabino kuma an ambaci dabino ne kai tsaye kowa ya san su mutane ne arzikin su dabino ne abincin su dabino ne noman su dabino ne wa huwa indahum qutu a wurin mutanen Madina dabino abinci ne qut shine wato main course na abinci wanda za a rayu akan shi wa udumun kuma dabino mahadi ne asali udum shine abin da mu muke ce ma kamar miya amma a gun balarabe da miya da ainihin mai da yaji da ake cin abu da shi da kayan hadin kwado da shayi duka abun shi udum ne duk abin da za a hada da wani abu daban dan ya dan sa mishi laushi
ko saukin wucewa kamar miya ga tuwo ko mai da yaji ga doya ko dan wake ko yaji ga alale ko shayi ga biredi ko gurasa ko makamancin shi a gun balarabe duka wannan sunan shi udu to dabino bayan kasancewa shi abinci mai zaman kanshi kuma mahadi ne ga wani abinci ina fata mun gane wannan yana faɗa mana al'adun mutanen garin Madina kowanne mutane a kowanne gari suna da irin al'adunsu akwai wanda zaka tarar misali nono a wurinsu shine abinci kamar Fulani a da kafin su zama sun waye ko sun cakuɗe da wasu kabilu sun samu ainihin wani canji a al'adunsu yanzu ba kowanne Fulani ne ke rayuwa akan tsantsan nono a matsayin abinci ba wata kila sai a matsayin appetizer ko a matsayin wani abu makamancin haka to haka kuma a wurin wasu kabilu daban ko wasu al'adu daban ka iya samun wani abu idan ka je wasu kasashen kaga abin da suke ci a matsayin abinci mu anan ba matsayin abinci yake wasu ko za su dan ci ganyayyaki ne kawai shikenan da dan wani abu ne kama da kadan doniya haka shikenan sai a sha ruwa da wani dan kofi rabin na rabin shayi rabin kofi shikenan kawai kaga wannan bazai ma Bahaushe dan arewa ko ba Fullace ko Inyamuri ko Benife ba wanda zai samu abinci hard food doya sakwarariya ko shinkafa an yi tuwanta ko masara ko tuwon fufu ko amala ko gari sai ya dinga murza shi yana afawa cikin kwano sai ya ji yayi nak tukuna sannan zai miƙe ko yana numfashi sama kamar dauraron sa sai kowa da al'ada abincin shi to a gun mutanen Madina su dabino abinci ne gare su kuma miya ce mahadin abinci ne warutubuhu fakiha danyensa wanda yake da ruwa a jikinsa wanda bai bushe ba a wurinsa ɗaya yake da lemu da abarba da gwaiba da mangoro da sauran fawake ƴaƴan itace na'am ga mai azumi wanda zai kare azumi a wanda ya fi dacewa ya ci shine ɗanye mai ruwa-ruwa a jikinsa in bai samu ba sai ya karya da bushashe din babu laifi insha Allah sai ya ce wa ammal ma'u ruwa shi kuma da kaji fa innal kabida yahsulu laha bisawmi nau'u yabasi hanta idan aka yi azumi tana dan samun wani yanayi na bushewa hanta wanda take na daga cikin wato organs guda uku mafiya muhimmanci a jikin mutum da hanta da zuciya da kwakwalwa to hanta ita ce markazi na markade duka abinda ke shiga cikin ciki ko da kuma sarrafa shi zuwa ga sauran ma'adinai jini daban weight daban deposit na part daban kaza daban hanta ita ke wannan aikin gaba daya to idan ta wuni ba ta yi wannan aikin ba wanda kuma shine routine aikin ta sai ta dan yamutse haka ta dan bushe musamman kuma sanda wani abu mai laushi mai ruwa-ruwa ko wani sinadari baya shigowa gare ta ita ce take huro wannan bashin da ake ji na tashi a bakin mai azumi khaluf din nan da aka ce da aka magana baya to sanda zaka karya azuminka na daga cikin abin da zai bata saukin yanayi shi ta fara jin digar ruwa akan ruwa ya fara zuwa gare ta kai koda ma ba azumi ba idan ka ji yunwa sosai in ka zo cin abinci koda baka samu ruwa ba likitoci a zamanance da sauran nutritionist suka ce ka samu wani abu mai ruwa-ruwa kamar watermelon ko lemu kuma kamancin suka fara su fara shiga cikin cikinka sai kuma ka bada wani dan tazara minti 15 ko 10 kuma kamancin su dan narke sannan sai ka ci abinci in ba ka ko ka ci ba su maka amfani bidan da ka sha lemu da abarba ka afa abinci ba zai maka amfani ba wani lemu da abarba zai cakuɗe ne a wajen da zai shin bai amfani ba na'am kariya azumi Hausa ta ce haka wata kila shan ruwa ake cewa ko an kai karshen azumi an an ce karyawa sai ya kama da kaman an lalata azumi ko ba shi nake ni ba Hausa ta ce Hausa bariki ce ba ta da wani nagarta sai dai Allah ya gafarta mana kawai na'am to fa idha ratubat bil ma'i idan aka jika hanta da ruwa kamulan tifa'uha bil ghada'i ba'du wannan zai bada cikakkiyar amfanuwarta da abincin da zai biyo baya yanzu Ibn Qayyim fa ya juye ne da ba ya ta magana ne yanzu kamar matsayin wani specialist a ainihin ilimin nutrition a ilimin da shafi ci da cimaka da abinci da me yake gina jiki da me yake kaza wa li hadha kana al aula bil zam'anil ja'i aji magana yace dan haka ya fi dacewa ga azzaman wanda ya ji kishi alza'i wanda ya ji yunwa ka wuni baka ci ba kana jin kishi saboda rana kana jin yunwa kuma saboda tazara tsakaninka da abinci an yabda'a qabla al-akli bi shurbin qalilin min al-ma'i kafin ka ci abinci ka fara shan ruwa kadan kar kuma ka sha ka cika cikinka thumma ya'kulu ba'dahu sa'annan daga baya kamar da muka amata sai kuma ka ci abinci hadha ma'ama fi tamri wal ma'i min al khasiyya allati laha ta'thirun fi salahi al qalbi la ya'lamuha illa atibba'ul qulubi Allahu akbar yace wannan bayan wannan maganar ka ji a takeice saboda ruwa da kuma dabino suna da wani sirri na musamman da tasiri wajen gyara zuciya abinda babu wanda ya sani sai likitocin zuciya sai irin su kenan sai Ibn Qayyim sai ka koma can gaba ka je kitabu tib ko kuma abwab hadithi fi tib shine tibbun nabawi da aka ware daban zaka je ka ji maganganun da ya akan hadisin nan na cin ajuwa guda bakwai da safe cewa yana maganin sihiri da kaza da kaza anan ya fitar da fawaid akan shi kanshi da bino da dabinan mutanen Madina da kuma me yasa aka ce sai bakwai yayi maganganu kusan shafi biyu na tattaunawa zaka ji dimbin ilmomin da baka taba jin irinsu haka kuma ruwa ruwa kan da musulmai da kafirai da wanda suke imani da Allah da wanda suke ganin ma babu Allah ba wanda ke ƙaryata muhimmancin ruwa game da rayuwar nan babu kamar da Allah ya ce wa ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy mun sanya komai ya zama rayuwar shi daga ruwa take wannan aya da kake takaitacciya gaga irin dabdalar da aka yi wajen sharhi akan ta amfanin ruwa da tasirin sa ga rayuwa da buƙatuwar mutane da sauran halittu da dabbobi da tsire-tsire da ƙasa da duwatsu da komai dake duniyar nan buƙatun su zuwa ga ruwa da kuma sirrorin dake cikin ruwa haka shi kuma dabino irin abin da ke cikin shi na composition din halittun da Allah ya mishi ma'ana sinadaran da ke cikin shi na akwai calcium akwai carbohydrate akwai ruwa akwai kaza suna nan sinadarai dukkanin su masu amfani babu waste a cikin shi da haka duk sanda ka ci shi amfanin da zai maka yana da yawa kwarai fiye da sauran abincin da zaka ci wanda zai zama akwai amfani a cikin shi kuma tayi akwai cutarwa ko kuma akwai abin da yake kai bolan to da bino bashi da wannan akwai rubuce-rubuce da aka yi suna nan da yawa zaka samu su akan internet akan falala da alfanu da abin da yake cikin dabino sai zaka ga arnaba cikin dabino fada amma da bincike su ma suna cin su ana zuwa musamman kasashen Larabawa ayi isdarin shi ayi exporting din shi zuwa kasashen su su sarrafa shi yadda suka saba sarrafa abubuwa na gwangwanaye da matsewa da tacewa da yin amfani da shi wajen sinadaran magani da bayar da shi ga marasa lafiya dan amfanin cututtukan su ciwon ido ne ciwon hanta ne ciwon kaza ne da wannan amfani saboda turawa da kake ganin su suna da karambani wajen bincike in sa hatta abir to tunda ba su da imani da Allah wani abun ba sa iya yarda da shi sai in sun bincika in kuma suka gane zaka ga ba su da wasa akai yanzu da yan boko kyamar zuma take sun ga kana mu'amala da zuma sai su ganka wannan wani bagidaje ne amma yanzu ka je asibiti su da kansu za su ce a je a sai zuma a shafa ko a sha ko a yi kaza zuma haka fitsarin raƙumi haka nonon saniya da sauran mawad dabi'iyya waɗanda shari'ar Allah ta zo da magana akan su Allah gafarta mala albani Allah ya sa ya huta nan ya fara karanta da littafin tibbin nabawi Allah bai sa an yi nisa a karatun da mutane sun kwashi dimbin ilmomi a ciki ko da waɗanda aka yi in ka so idan ka je ka za ka rena kanka a matsayinka na dan boko ko wanda ya karanta microbiology ko wanda yake takama ya san wasu basic abubuwa a sciences ko wanda yake yana wasu karambani na yan leƙe-leƙen shi a waɗannan tibbin islami to za ka ji cewa lalle ashe akwai sauran tafiya a gaba akwai sauran ilimi fagen yana da fa'i da ma a takaice waɗannan abubuwa guda biyu dabino da ruwa ba za ka yi mamaki yadda aka ce a gidan manzon Allah an yi wata uku ana cin su ba in ba dan abinci ne mai kyau ba a rayu a ci dabino kwaya biyu uku a sha ruwa sojojin musulmai su yi tafiya su je yaƙi in gari ya waye sai a baka dabino kwaya ɗaya kai ta tsotso kamar minti yaro na tsatsayin minti har ya narke shikenan abincinka da ba dan wani abinci ne mai sirri ba kana jin zai yi a rayu zai yi yanzu kawai a ce tuwon masara an gari yayi kawai baka noma daya a ce shikenan da wuri zaka kanjame kamar kwarangwal saboda wata kila masara ba ta dunin sirri irin na dabino wata kila ban sani ba na fata kun gane wannan Allah ya sa mu dace to ɗan uwa sai su koma can su karanta wannan maganganu kafin Allah ya kai mu kansu maganganun da yayi a can abwabu tsibbi dangane da ainihin wato menene dangane da dabino musamman to kamar ruwa kuma dama shi baya bukata ilimi ne na laruri kowa ya san muhimmancin ruwa da ta'asirin sa ga rayuwa da kuma cewa rayuwar nan ba za ta yiwu ba in babu ruwa da Allah zai decide ya hana mu ruwa to an shiga cikin kunciken da ya shafi komai Allah ya tsare mu wulalati in asbaha ma'ukum ghauran ko faman ya'tikum bima'in mai Allah ka tsare mu daga ainihin wannan bala'i sai malam ya ce fasdun wa kana sallallahu alaihi wasallama yufiru qabla an yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana kariya azumin sa sorry yana bude baki kafin ainihin wato yayi sallah ko sai yayi bude baki yake sallah wa kana fitruhu ala rutabatin kaji tambayar da bawan Allah ne yake yana yin ainihin kariya azumin ne akan danyen dabino danye ba wai wanda bai nuna ba danye wanda bai bushe ba ba busasshen ba in wajadaha in ya samu fa in lam yajidha idan bai samu ba fa ala tamaratin sai yayi bude bakin sa akan busasshen dabino fa in lam yajid idan bai samu ba fa ala hasawatin min ma'i sai dan kwankwadi ruwa ka kwankwada 1 2 3 wannan hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Imam Malik a cikin Muwatta da isnadi tabbatacce malamai sun inganta ainihin wannan isnadi a cikin maganganun su kamar ibnu al-Imam al-Hakim da Ibn Hibban da Zahabi dukkan sun inganta shi malamai suna ganin wannan mustahabi ne kariya shan ruwa akan waɗannan abubuwa amma Ibn Hazm shi kadai ne ya fandare yace wajibi ne wanda duk bai kare azumin shi da dabino danye ba to yayi laifi sai dai in bai samu ba in bai samu ba dole sai dai ya ci dabino busasshe in ga dabino busasshe ya kici ya fara da kare kafa kaza to yayi laifi in bai samu ba dole sai dai ruwa in ga ruwa sai ka fara shan juice ko lemu ko kankana ko ka fara shan kunu to akwai Ibn Hazm kai laifi malamai suna ganin wannan shi zuzi wallahu a'lam wa yadhkaru anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda fitrihi sannan kuma an ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo shan ruwa yana cewa allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim wannan hadisi al-imamu ibnu sunni ya ruwaito shi a cikin littafin amalul yawmi wal laila a cikin isnadin sa akwai abdul malik dan harun dan antara malaman hadisi su al-imamu daraqutni wa min qablihi ahmad ibn hanbal suka ce wannan mutumin da'ifi da haka wannan riwaya jama'a wata shahara a bakin mutane dukkan mu muna islamiya ɗan yara shi ita koya mana allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu kowa ya iya ta ko to bata inganta ba bata tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a dinga yin ta da sunan addu'ar sharruwa ba jama'a a daina yin ta fataqabbal minna innaka antas samiul alim Allah shi kyauta warwaya anhu aidan har ila yau an sake ruwaituwa daga gare shi har ila yau da shi manzon Allah din cewa wai ya ce wai zakarahu abu daud an muaz ibn zahra annahu balagahu kaji isnadin mursali ne wannan muaz dan zuhra tabi'i ne yace an ce wai manzon Allah yana cewa allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu ya daya iya nan babu waccan cikin shiko addu'a wannan zakarahu abu daud an muaz ibn zuhra annahu balagahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu zalika wannan shima mursali ne saboda muaz dan zuhra tabi'i ne kuma bayan ga haka ibnu hibban ne kadai ya amince da shi kuma malamai suna takalan dan game da amincewar da ibnu hibban ke kadaita da ita ga malamai warwaya anhu annahu kana yaqulu idza aftara sannan an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sha ruwa yakan ce zahaba az-zama'u wabtallat al-uruq wa sabata al-ajru insha Allah ta'ala wannan zakarahu abu dauda min hadisi al-husayn ibn waqid an marwan ibn salim al-muqaffa an ibn umara
wannan riwaya al-Imam Abu Dawud ya ambace ta ta riwayan al-Husain dan Waqid daga Marwan dan Salim daga Muqaffa daga Abdullah dan Umar al-Imam Abu Dawud da Daraqutni da Hakim da Ibn Sunni a cikin Amal Yawm al-Layla suka fitar wannan Marwan dan Salim da kajiya ambace isnadin kuma kajiya kawo da ruwaya ishara ce akan akwai wasu tababa game da matsala amma dai a jumlata jama'a malaman hadisi sun inganta wannan riwaya sun tabbatar da ingancin wannan addu'a daga ciki akwai shi kanshi Ibn al-Qayyim a cikin littafin Al-Wabil Sayyid anan kaji ya ce waruya kamar ya dan yi rawar kafa ko ya dan yi shakin haka bai tabbatar ba Malam Albani Nasiruddin a cikin littafin shi Sahih Sunan Abi Dawuda haka nan wasu daga cikin malamai waɗanda ba wannan ba sun tabbatar kamar Ibn Hajar da kuma Daraqutni a can baya daka riwaya ce hasana ita ce addu'ar sharruwa zahaba zama'u wa tallatul uruqu wa sabata al-ajr insha Allah Allah cikin ikon sa ya kaddara mun sharuwa zahaba zama'u wato kishruwa ta tafi wa tallatul uruqu jijiyoyi sun narke da sun bushe babu ruwa a cikin su wa sabata al-ajr insha Allah ko muna fatan ladan wannan azumi ya tabbata wannan ana yi ne bayan ka sa wani abu ya shiga cikin cikinka ka tabbatar ka ji uwar hanjinka ta amsa ka dan ji wannan karfi-karfin da wani dadi da mai azumi yake ji dadin cewa to alhamdulillah an kaifa yanzu kana da yancin cin abinci sannan ke adda ba ana yin ta ne kafin a ci abincin ba ina fata mun gane wannan dan in ka ji kafin ka ci abinci to kamar ƙarya kake kenan kace zahaban zama kishuwa ya tafi amma kuma yanzu ne banka abushe cikin ka afafe wabdaratul uruqu kace jijoyi sun jike kuma kana jin su suna makalkalewa a bushe kaga baka kai ba da ka sai an ci wani abu ko an sha wani abu ka dan gatsa haka sai ka ce to zahaba zama'u wabdaratul uruqu wasabata al-ajr insha Allah wannan ainihin kamar da aka ambata hadisi ne kyakkyawa insha Allah wa dhukira anhu an sallallahu alaihi anna inna as-sa'imi inda fitrihi da'watul la maturad an ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya ce wai a mai azumi yana da wata addu'a a daidai sharwa wadda ba a tunkuɗe ta wannan rifi ma bai tabbata ba jama'a Malam Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin lamba ta 4325 ta Adh-Dha'ifa ya tabbatar da raunin wannan isnadi da shi da wasu malaman da suka gabace shi kafin shi duk da yake al-Imam Ibn Hajar shi ya karkata zuwa ga hassana hadithin kamar yadda yake a cikin bulugul maram kamar yadda ya ambata kuma a cikin wani littafin shi ina jin ba na manta ba nasbur raya amma dai sahihiyar magana da aka kwana akai rajiha shine wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala a'lam duk da fa ba an ce karkai addu'a a lokacin bane dan lokaci ne na addu'a bayan ayyukan alkhairi amma faɗa keke da keke cewa akwai wata addu'a kwaya ɗaya da dole sai an amsa maka a wannan lokacin ba tabbata ce bane kuma koda ya tabbata bai nufin fa duk addu'a da kai shikenan sai ka fara tuke ta karbu bayan yin addu'a ko yin wani aiki mai falala akwai ragowar sharuɗan da suke tabbatar da amsar shi ko rashin amsar shi a kuma kan tattafin Al-Wabil Sayyid din cin muqaddimata Taibul Qayyim ya faɗi wannan maganganu a nan wuraren kamar yadda ka san in ka je ka zauna kai jarabawa yadda kake ganin ka fasata ko yadda suke faɗa ka tsarge ta ko baka yi wuta kake ce na ci kaza saboda akwai abun da zai influencing sakamakon akwai muguntar lecture ko akwai rashin attendance akwai kaza akwai tsautsayi ma zai sa sanda zai zo kan script ɗinka ya riga ya gaji stress ya dame shi kawai yana tsaki yana sokewa duk akwai waɗannan da haka ba za ka iya tantance kati ba sai kaga ta fito ba haka bane ko ba haka bane dokta Allah ya zamu dace sai yace وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم إذن دري يقول له دقنا معنا دق يم كينا دري يقول له كده دق غبس وأدبر النهار من ها هنا يم كما تباد بايا تيم كينا تما فأدرانا فقد أفطر الصائم حقيقة من أزمي يا شاروة وانا حديثي نه إنغا تتشي بخاري نه افتدشي سيمالي يتشي وفسرة an fassara ma'anar wannan bi annahu qad aftara hukuman hukuncin azumin ya riga ya kare ya riga ya kare wa illam yanwahu koda mutum bai niyyar kare azumin shi ba wa bi annahu qad dakhala waqtu fitrihi lokacin sharwa ya riga ya shiga ka asbaha wa amsa
aka ce asbaha fulanin wato lokacin asbahi ya riga yayi kenan koda mutum bai tashi bacci ba haka nan wa amsa wana hasaimu anil rafasi manzon Allah ya hana mai azumi daga kwarkwasa kwarkwasa wato ya dinga ainihin mamatar shi kallon sha'awa magana ta ainihin batsa ko sakin baki wasakhabi da kuma hayaniya ta surutu ana ihu ana musu ana daga murya ana kashewa ana tafawa da dariya ta ainihin wato rashin hankali wasibabi da zage zage fada cacab baki wa jawabi sibabi manzo Allah kuma ya hana an zage ka karama har ila yau in kana azumi fa amaruhu sai manzo Allah ya umurce ka an ya kula liman sabahu duk wanda ya zage ka sai ka ce da shi inni sa'imu ni ina azumi faqila malamai suka ce yaqulu bil lisanihi wa huwa azhar zaka fada mutun karare ka ce ni ina azumi ba na fada ina azumi waqila wasu suka ce bi qalbi ya fada a cikin zuci tazkira li nafsihi bisawmi ya tunawa kanshi a ina azumi bai kamata ni fada ba ba sai ya fada an ji ba waqila wasu suka ce yaquluhu fil fard bil lisani idan azumin farilla ne duk gari ana yi to babu laifi dan ya ce ina azumi dan ya tunawa wannan cewa fa ba haila yake ba misali ko ko kuma ba mai ciwon alsa bane shi ba zai fada ba waqila wa fi tadawi fi nafsi aka ce idan da dawu'i ne shi kare yake yi to tsakanin shi da Allah ne kai ya fada dan wani ya san yana yi kar ya ta shigo sai ya fada a cikin ran shi li annahu abadu anir riya'i dan ya fi nisa daga ya shiga riya ibn azmin da yace a manzon Allah cewa kai ka ce kana azumi da kai ka ce kana azumi eh haka kawai yace sai dai sahihiyar magana kamar da malamai suka fada zaka tunawa kanka ne amma in ta kama babu laifi ka fada wa mutumin dan ya san cewa ba fa tsoron shi kake ji ba ka ki yin wannan zagi ne saboda ibada kake ba za ka fadan bane saboda kana cikin ibada wallahu ta'ala a'lam za mu sarara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am.